Halin zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a wasu yankunan Nijar na daga cikin dalilan da ma'aikatan kamfanonin wayar sadarwa suka ce suna haifar da koma baya a wannan fanni, ganin yadda matsalar ke hana isar da kayan aiki a irin waɗannan wurare, da ɗaya gefe yake fama da rashin kyawun hanyoyin mota. Malam Hashim Ali na mai magana da yawun ƙungiyar haɗin gwiwar ma'aikatan Airtel da Zamanicom da Move Africa.
Akwai wasu situation da ba su ɗauka an kwanta yankuna na ƙasa wanda akwai insecurity, wanda ko ana so a je da gaugawa a yi aiki ba a yi ta a tashi a ta haka nan, dole sai an tsaya an shirya tare da sojawa da sauransu saboda a tashi a ta yi. Mun gani zuwa inda suka tattambaya zono ne wanda ma'aikatanmu sun saba zuwa, mai ma'aikatanmu kullum suna mana kuka da ba son zuwa ba ne ba su mai kana so ka je da a cikin kwanciyar hankali ka yi aiki ka dawo a cikin kwanciyar hankali. Bancin wannan siti diyawa wanda a cikin dajin da suke waje ne wanda babu kamar hanya ta zuwa, ana iya je a yi gyara yanzu ana dawowa kuma wata sabon matsala ta dawo sai an je an shirye-shirye saboda a samu a dawo.
Tsadar haraji yana daga cikin kalubalen da ke yi wa tafiyar kamfanonin wayar sadarwa tarnaƙi a Niger a cewar su.
Sektor umiyo duka society kowa yana gani da ana kuka da pression fiscal, haraji ya yawa. Shekara gare ta huce rapon arsafi shi da kansa ya huddo shi society kaɗan suka samu suka sa abin da ake kira investissement. Akwai kalubale da yawa wanda muke hwata a kama.
Dubban miliyon sefa ne hukumar RCEP ta caji kamfanonin da suka hada da Airtel Niger, Move Africa, Zamanicom da Niger Telecom, bayan da bincike ya tabbatar da korafe-korafen jama'a kan rashin ingancin layin wayar telefon da internet. To amma kungiyar ma'aikata ta buƙaci a sasanta.
Saboda mu a ma'aikata muna da muma buƙatutun wanda yasa saboda situation in sector din take da wahala muke ta haƙuri bisa kan abu da yawa. Kuma in aka zo aka ce cikin wannan mu muna nema mu samu mu shawo kan matsaloli, kuma aka zo aka ƙara mana nauyi na biyan abin kuma zai kawo matsala.
A bisa doka ma'aikatar kuɗi ta ƙasa ce ke da alhakin karɓar kuɗaɗen tarar da hukumar RCEP ta ci kamfanonin da ta kama da laifin saba ƙa'idar aiki waɗanda ya zama wajibi a zuba a asusun bitar mali. Haka kuma hukumar na da hurumin yin kashedi ko kuma ta baiwa gwamnati shawarar dakatar da aikin kamfanin wayar sadarwa har ma ta kai ga janye lasisi idan girman laifi ya tsananta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.